daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watsa shirye-shirye wannan muna karo muna kan mitoci 1725 da kuma masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban hirar da muka yi da shugaban kungiyar zumunta na ƙasa Amurka Philip Moses Kang Alfano halartar taron ga gwamnonin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kuri zai shigo da shirin da rashin tayi sai kuma sharhin jaridun Najeriya na ƙarshen mako. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyin da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Muƙaddashin shugaban hukumar tsaron cikin gida na Amurka a jiya Lahadi ya kare samamin da jama'an hukuma suka kai a wasu masana'antun sarrafa abinci a Mississippi da zamar neman ɗaruruwan bakin haure da ba su da takardun izinin zaman ƙasa, amma kuma ya amsa cewa lokacin da aka kai samamin bai dace ba saboda 'yan kwanaki ƙalilan ne kawai bayan wani harbi na wani mahari wanda ya auna kuma ya kashe Hispaniyawa 22 a wani harin harbi na kan mai uwa da wabi a El Paso na jihar Texas. Kevin McAlina ya faɗa wa shirin gidan talabijin NBC mai suna Meet the Press cewa daga cikin mutane 680 da aka kama a samamin da aka kai a kamfanoni 5, 200 daga cikinsu sun aikata manyan laifuka, don haka za a ta saƙe su zuwa ƙasashensu na haifuwa. Wasu hotunan talabijin sun nuna ƙananan yara suna kuka a lokacin da aka kama iyayensu, aka kuma tsare su a wannan samamin, kuma ba su iya sun ɗauko su daga makarantu ba bayan an kammala karatu a ranar Laraba da ta wuce. Ya ce an sake mutane 32 daga cikin bakin hauren tsakanin awa guda, kana aka sake 270 a cikin wuni guda, galibi saboda kula da 'ya'yansu. Mahajjata da ke ci gaba da gudanar da ayyukan haji sun yi jifar shaidan, lamarin da ke nuna alamar yaƙi da ayyukan shaidan. Sama da musulmi 2 million ne suka taru a Saudi Arabia domin gudanar da ɗaya daga cikin rukunan musulunci wanda ake kwashe kwanaki 5 ana yi. Masu ibadan sun kwashe lokaci a ranar Asabar a filin Alfa, inda Allah ya jarabci annabi Ibrahim ya yanka ɗansa annabi Isma'il domin sadaukar da shi ga Allah. A wannan dutsen ne kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hutubarsa ta ƙarshe. 'Yan sandan Hong Kong sun yi amfani da barkonun tsohuwa a kan masu zanga-zanga a jiya Lahadi a wasu wurare guda 2 a birnin, wanda suka hada da bangaren Sham Shui Po da kuma babbar kasuwar gundumar Causeway Bay. Muna fatan duniya ta san cewa Hong Kong ta yanzu Hong Kong ne ba Hong Kong bane da aka santa a baya, abinda wani a cikin masu zanga-zangan ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press kenan. Jami'an China sun bayyana rashin jin daɗinsu a kan kira da sakataren harkokin wajen Birtaniya Dominic Raab ya yi wa shugaban Hong Kong da ake kira Carrie Lam a ranar Juma'a game da masu zanga-zangar. China ta buƙaci a cikin mutunci Birtaniya ta gaggauta daina ayyuka na tada rikici da take yi a Hong Kong, Ghana ta daina tsoma baki a harkokin China, in ji mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen ƙasar China. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu ƙungiyoyin jin ƙai sun ceto ƙarin mutane bakin haure 81 a ruwan Libya a jiya Lahadi, lamarin da ya kai adadin mutanen da aka ceto su daga tekun tun daga ranar Juma'a zuwa 211. Ƙungiyar Doctors Without Borders da haɗin gwiwar ƙungiyar SOS Mediterranean sun yi aikin ceton ne a wani jirgin ruwa mai ɗauke da tutar ƙasar Norway mai suna Ocean Viking. Akasarin mutanen da aka ceto tsakanin kwanaki ukun ‘yan maza ne daga kasar Sudan, ciki har da mutane 81 da aka samo su a cikin wani karamin kwale-kwalen roba. Ma’aikatan jirgin ruwan Ocean Viking sun wanda suka shaidi lamarin sun ce mutanen da suke cikin kwale-kwale roban da ya sace sun barke da ihu da murna a lokacin da suka ga za a ceto su.
A ƙarshen makon nan ne aka kammala taron ƙungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna nan Amurka a jihar Minnesota da ya sami halartar baƙi daga ciki da wajen Amurka da suka hada da gwamnan jihar Plateau Simon Lalong a matsayin babban bako. A cikin hidanmu da shugaban ƙungiyar na ƙasa Philip Moses ya bayyana tasirin taron.
Kidan banda hanyar bunƙasa zumunci na 'yan jihohin arewacin Najeriya 19 mazauna Amerika. To idan muka gaici su gwamnoni ko kuma kwamishinoni ko kuma manya dai daga gida, manyan gwamnati daga gida, wato nufinmu ne shine burinmu ne mu zo mu bude musu ido mu kuma nuna musu hanyar da muka sani, saboda mu zaman mu anan ya ba mu zarafin sanin hanyoyi shiga da fita da dama da za mu iya musu bayani cewa ga hanyar da za su bi su samu hanyar haɗin kai na hanyoyin bunƙasa jari a tsakanin jiha da jiha na nan ƙasar Amerika da kuma jihar su na gida da zai bunƙasa hanyar jarori na al'ummarsu. Bacin wannan kuma yakan bude mana hanyar da za mu bayyana gwamnoninmu da kuma mutanen da muka gayyata su zo su ga hanyoyin samun na'urorin bunƙasa harkar noma na arewacin Najeriya, saboda shi ne yanzu madogarancin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya banda ma mai da muke takama da shi a Najeriya.
To kawo yanzu su gwamnonin nan da kukan gayyata domin salaci waɗannan taro, akwai waɗansu nasarori da aka samu ta dalilin zuwan su nan har ya zama da amfani ga jihohinsu?
Kwarai da gaske, domin wato shi babban bakonmu da muka gayyata wato shi shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya wato shi Right Honorable Simon Bako Lalong da ya zo kasance mun samu zuwa a ganin hanyoyin na'urorin gonaki na noman gonaki da kuma tattauna hanyar bunƙasa hanyar jari tsakanin jihar nan Minnesota da ke Amerika da kuma jihar Plateau da kuma duk arewacin Najeriya, tunda shi ne shugaban gwamnonin arewacin Najeriya. Duk dai jawabin da ya bayar neman hanyoyin bunƙasa haɗin kai ya ambaci cewa zuwan shi ba kawai saboda Plateau ba, wato ya zo saboda ya bunƙasa hanyoyin jari da kuma haɗin kai da zai kasance tsakanin jihohin nan Amerika da kuma jihohin arewacin Najeriya. A cikin mutanen da suka halara kuma ya kasance da shi Ambassador Hassan Muhammad Hassan na Washington DC Embassy nan Amerika.
Wato mun gode kwarai da gaske, muna ƙara taya ka murna da sake zaɓenka jagorancin wannan ƙungiya karo na biyu. Allah ya yi jagora, Allah ya kuma ya bada nasara a burori da kuka sa gaba.
Amin, amin, na kuma gode.
Sannunku mutanen arewa, na kwana ina tunani zamani ya canza a lokacin Sadauna ta Faballewa an yi shugabanni masu kishin mutanensu.
Hira sashen Hausa da shugaban kungiyar zumunta Philip Moses, yanzu kuma sai ku shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Aiki kaman bayi ina masu mulkin 'yan arewa, ku tashi ku farka 'yan arewa, ku duba matasan 'yan arewa, 'yan arewa, 'yan arewa, ku duba talaucin 'yan arewa. Talaucin 'yan arewa, kausa yama 'yan arewa.
To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma na Washington ke cewa karfe 3:10 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masarare assalamu alaikum. Masana ilimin tattalin arziki da hada-hadar kudade na dauke da bayanai game da kalubalen da ke tattare da yunkurin samar da takardun kudin bai daya na ECO a kasashen nahiyar Afirka ta Yamma, sai dai sun fayyace matakan bi domin cimma nasara. Sunana Mahmud Kwari, dauke da daga mashin. Masarare a shirinmu na makon jiya kun ji lafazan masana ilimin tattalin arziki da hada-hadar kudade game da alfanun samar da takardun kudi na bai daya da aka walakami da ECO a kasashen Afirka ta Yamma, da kuma tasirin da wannan sabon kudi na bai daya ka iya yi ga hada-hadar kasuwanci da cinikayya a tsakanin kasashen nahiyar su 15. Shin ko Faransa za ta yi maraba da wannan yunkuri na samar da takardun kudi na ECO la'akari da matsayinta na uwa ga wasu daga cikin kasashen nan guda 15 da za su yi amfani da wannan kudi na ECO? Tambayar kenan da wakilin sashen Hausa a birnin Yamai na jamhuriyar Niger, Suleiman Muni Barma, ya yi wa Dr. Soli Abdullahi, wani masanin ilimin tattalin arziki, a yin tattaunawar su game da wannan batu.
A yi zancen Faransa ta amince da wannan kudade. Faransa har abada ba ta amince ba, har abada lillahi. Saboda ka hudda wani jita-jita kasashen Afirka wa'anda Faransa ta mallaka, renan Faransa tabbatin yau in suka ce ba su aiki da Faransa fa wanda ake bugon mu da kasar Faransa, kai imani bar mu sai tattalin arzikin Faransa ya samu rauni. Kuma yau duk kafawa da Faransa take yi da mu ne take kafawa, kadi ba ka gani wa cikin kudaden da muke samu yau Niger in tayi ciniki da abin da take sai da Niger, in ka dauki Iranium, in ka dauki albasa ta, in ka dauki petrol din ta, ko mi ta sai da musu kasuwar duniya, wa'annan kudin ba su shigo ma Niger. Sai ta hudda kishi 70 ta aje su Faransa can Betelman Faransa ta ake aje kishi 70 na kudin mu, sannan mu mai aiki da kishi 30. To kowace kasa ka diba gani daidai da karfin tattalin arzikin ta, kowace kasa tana hudda kishi 70 ta aje cikin tsarin Faransa. Kudi ne ga su nan malaladin su Faransa take aje da su, sai ita ke amfani da su tana kaiwa kasashen duniya, tana abu da ake cewa plasmon, ta sayi wannan jari ta ba wannan bashi da sauransu, tana samun riba. Kuma cikin wannan riba ita ce take maido mu, tana ba mu ko a super bashi ko a super taimako, kuma kudin mu ne ha. To kinan kaga wanda ke cin wannan garabasa ba yarda. To amma sai aka ce sa kai ya hubata ciwo, tunda mu muka sa kanmu, shugabannin mu sun sa kansu, kinan cilla ne za su fuskanta duk wani kalubale wanda Faransa za ta yi.
A matsayinka na masanin tsarin, masanin tattalin arziki, wace irin shawara ce zaka bai wa su shugabannin kasashen Afirka dan su kauce wa dukkan wani shingen da za su fuskanta?
Shawara daya ce tak, ka gane ko, ya zamanto wannan abun ba su bane ba yunkurin su bane su kadai, yunkuri ne na talakawan su. Ya zamanto talakawan su suna da hannu dame da mai cikin wannan abun, ya zamanto talakawan su sun san alƙiblar da aka dauka, kai ya zamanto su ne suke gamuwa cikin burruka, ka gane ko, cikin makama kan shaguna na taro su yi maganoni su tashi. A'a, ya zamanto wannan magana sun kai ta ga talakawa, saboda talakawa ya kamata aje a basu bayani, a kwatanta musu, a fadakar da su, su gane da inda aka dosa. Sai zamanto koda Faransa ko wancan daban ya ma shugabannin nan wata barazana, barazana ba za ta ci ba, saboda mai, saboda ba su kadi bake zona aqida, aqida ce wanda take deja ta shiga cikin jinin talakawa, ta shiga cikin jinin jama'a. Kenan ko gobe wani yazo haka za a yi, shine abu babba mai muhimmanci wanda kamata yi. Saboda ka gani lokacin da kasashen Turai suke son su dauki euro kamar zaman kudin su na bai daya, kayan ai wannan sai da dukkan aka je cikin kauyuka masu nisa kai lakol ba kai lakol ba ka sani baka sani ba aka je aka zanki kwatanta a mutane dalla dalla inda ake san a dosa da inda ake da abinda muhimmancin kudin nan an aka yi su muhimmancin za samu ga dukkan yan kasa kage ko na kasa daban-daban na turai ko kuma na kasa kamar in ka dauki horanshi sai shugabannin horanshi kun tama faransawa ga irin riba da za a ci ga irin anhwan da a ci suna son su kawo goyen baya to sai da aka yi wannan kowa kan shi waye aka tabbatar da kowa ya laminta sannan sai aka kaddamar da wannan iro saboda ka san shi harka kudi in ma baka san da harka kudin ba aka zo da an sanyo muku su kurup sai ka gani kana kyamar su cilan ne sai an kwatanta muku ku san da su to kahin a kwatanta musu su san da kudin a kwatanta musu da ba su san da magana
anan akwai alamar wasu daga cikin shugabannin kasashen nan na yammacin Afirka da ake ganin a fili suna goyen bayan kudaden sefa wanda kuma za su iya zama tamkar wasu masu adawa da kudaden nan na ko ba ganin kamar za su iya kawo cikas ga wannan tafiya
to ai da ban kasan aka ce ita horanshi ko kuma mutanen wanda suke da akida ta horanshi ai ba cile sai horanshi sai ba faranshi ba mai jahwata akwai faransawa cikin mu masu bukayen fata wanda sun rigai sadire kansu ya juye a guli ne da kan zabuwa kage ko suna da fata ta bakaken mutane amma cikin kwalwarsu turawa ne akwai su wannan mun san da su kuma bayo akwara ba to amma abin da za su sani shine inda ya zamanto talakawa ne suka yi yunkuri suka yi hobasa na cewa suna san abin ya sauya to in Allah sauya zai ai ka gani da can wake zancan wani a sauya kudi a yi wani wani a babu waye da kowa bakin shi tsinke yake amma yau kai da kanka gani irin abin da aka yi ta yi cikin kasashen Afirka manyan birane na kasashen Afirka wani wuri a dauko kudin Faransa a toya su wani wuri a yi kaza wani taro ana yin shi iri sadir bakunan mutane sun san ce ana maganoni na cewa horanshi ita ce ummul ibaisin tsiya ta mu ta wannan fannin na kudi har ma sai aka yi ga turawan kansu suke magana tunda ai in kana tare kwanakin baya akwai wani babban mai mukami minista ne na kasar Italia da ya magana an samu chancellor wannan macen ta James ta yi magana to ire-iren su akwai diyawa tutukan turawan ma sun gano da cewa saboda akwai wata matsala yanzu da turawa suke fuskanta shine a ringizo da ake na mutane na Afirka suke tace wannan sai a gani ai saboda talauci suke taya talauci nan kuma ake jamu shi horanshi ke jamu shi kenan sai suka fara hudama horanshi ita kanta gaskiya da can ku ba ta yiwa nan shekara 20 bayan ka dauka ba ta yiwa wannan abu to kenan da wa'annan mutane ɗan karan horauta horanshi da horanshi da wani wane ne lokaci ne yayi in ma abun bai yi ba kaga ai an ci za a kaddamar kudin nan a 2020 in ma wannan lokacin ba ai ba nayi imani da cewa tahiya kuma ba wata kuma baya gaba aka yi kawai in ba a samu dama aka yi shi ba wannan shekara wannan mai zawa to in Allah ya yarda nan shekara 2-3 to wannan abu sai ya tabbata saboda mun riga mun gane
Dr. Sole Abdullahi kenan a jamhuriyar Niger to amma Malam Abdulrahman Umar Dikko wani masanin kimiyyar sarrafa kudade a Kano Nigeria ya ce duk da wannan kalubale kasashe irin su Nigeria na da muhimmiyar rawar takawa wajen tabbatar da nasarar samar da takardun kudin na ECO a nahiyar Afirka ta yamma
ina ganin in ka bi yawan ma mutanen da ke cikin wannan tsarin na sabon tsari da aka yi na ECO din fiye da rabin mutanen na Najeriya da aka Najeriya ba karamar kasa bace cikin wannan tsarin kuma idan har hukumar Najeriya ta tsaya ta jajirce akan wannan abu abin zai yi nasara amma sai an tsaya an jajirce su South Africa tana da babban economy amma suna cikin wani hali su ma na tattalin arzikin kasa wanda ba sa cikin nutsuwa da za su iya yin wani abu akan wani abu kun ga banda wannan su ma South Africa already suna cikin abin da ake kira BRICS wani hadin kan da ake ni kasashe guda biyar da China da India da Russia da Brazil to South Africa tana ciki ita ce ta biyar to suna cikin wannan group kuma da ma wannan da ma sun sa a gaba cewa za su kawar da ciniki da kudin America to kaga da ma wannan an riga an yi wani block daban amma wannan nan ba cewa kai a'a an kafa gidan saboda ba a san aikin niki da America ko ba a san aikin niki da China ba, ba shine dalilin sa suka kafa wannan tsari na ECO ba.
Yaya Nigeria wannan matakai za ta iya dauka har ta tsallaka wancan rukuni na BRICS da ake ta magana?
Eh to su a yanzu mu yadda naga tsarin namu na ECO ya taso duka kasashe ne wanda suke da kamani iri daya, kamannin tarihi iri daya, wanda idan da kuma tattalin arzikin nasu ma shi ba ni kamani tsari iri daya, wanda gaba da yin suka taso za su dagawa su taimaka kansu yadda za su suma za su gaban kasashe za su ci gaba wajen harkar tattalin arzikin kasa. Dama babban yin wannan abin ka tsaya ka kula kai ma ka kare ka kace wannan naka ne, to idan wannan abu aka zo samu wani babban canji na duniya to dole kai ma a kira ka a tambayi ra'ayinka, sannan an tambayi ra'ayinka za ka yi abubuwa yadda mutane
ka kafa sharuɗan ka,
yawa yadda kai ma mutane ka ba za su kwaru ba, amma da suka zo kai na Britain Woods kamar da sabon tsari na kuɗi na duniya da ake bi yanzu da aka yi ba dan kafirgan katir ɗaya ma da yake da mulkin kai duka muna gargashin wadanda suka sashi. Amma yanzu kaga idan aka zo aka yi wannan tsarin kuma muna da namu tsarin, mun ce ma ga namu tsarin, to duk abin da za a zo a yi to ma za a kira mu inda za a yi shawara kuma ku zo mai rayu.
Masu raurare ƙarshen shirin da rashin tayi na yau kenan a madadin Dr. Sule Abdullahi da Malam Abdulrahman Umar Dikko, sai kuma abokin aiki Sulaiman Mummuni Barma, Mahmud Ibrahim da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
An daina alizar zaranki ba shashanki ba bakarki in ka nemi kuɗi ka tara.
To a gaida na kwari sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya ƙarshen mako.
Fara sharhin jaridar ne da jaridar The Punch, jaridar da ya taruwato shugaban kasa Muhammadu Buhari, yana kira ga al'ummar musulman Najeriya da su kasance masu biyayya ga sharuɗa da kuma dokokin Islama na gaskiya, su guji fadawa hannun yan bani na iya masu tsotsoron ra'ayi wanda suka maida addinin musulunci tamkar wani addini na ta'addanci. Jaridar The Punch dai ta bayyana cewa shugaba Buhari ya yi wannan kiran ne a daura a sakonsa ga yan Najeriya domin bikin ranar babban sallah da aka gudanar a jiya a sassa daban-daban na duniya. Sai kuma jaridar Vanguard, jaridar ta ruwaito kungiyar Amnesty International mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama na mai da martani ne game da zargin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke mata na cewa tana ɗorewa ƙarya gindi da sunan kare haƙƙin bil'adama. Jaridar dai ta ruwaito kungiyar ta Amnesty ta bakin ɗaya daga cikin shugabanninta Awal Musa Rafsanjani cewa ya kamata shi kan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tuna cewa wannan kungiya ta kare haƙƙinsa a lokacin da ake muzan ta masa rikashin gwamnatocin sojin da suka shuɗe lokacin da aka garkame shi. Awal Musa Rafsanjani ya tunatarwa 'yan siyasa cewa su tuna fa ba za su dawoma akan mukaman da suke kai ba, kuma za a iya yiwuwa idan sun sauka wata gwamnati ita ma ta takura su, kuma a lokacin za su buƙaci irin waɗannan kungiyoyi su kare masu haƙƙin da aka tauye masu. Sai kuma jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo, jaridar dai ta ruwaito cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da takwaransa na ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa sun amince su gana a watan Oktoba mai zuwa domin tattaunawa akan wasu muhimman batutuwa da ke shafan ƙasashen guda biyu, musamman ba da ta fuskar diplomasiya da kuma kasuwanci. Jaridar Premium Times ta ruwaito kakakin fadar shugaban ƙasa Malam Garba Shehu na tabbatar da batun ganawar. A cewar Garba Shehu, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma takwaransa na Afirka ta Kudu sun tattauna ne ta wayar tarho a daura inda ya zaka shugaban ƙasar ke hutun sallah. Jaridar dai ta ruwaito cewa 'yan Najeriya fiye da 120 ne ake zargin an kashe a ƙasar Afirka ta Kudu a 'yan shekarun nan tare da lalata harkokinsu na kasuwanci, banda kuma ke jawo tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen guda biyu da ke da ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar Detroit, ta cewa yanzu haka jami'an 'yan sanda a jihar Taraba suna nan suna kamun kan mai uwa da wabi a garin Ibbi, inda a kwanakin baya ake zargin an kashe wasu 'yan sanda guda uku tare da farar hula a wani wurin binciken sojoji. Rotani da ke fitowa daga jihar na cewa samamen na gudana ne a ƙarƙashin jagorancin mataimakin kwamishinan 'yan sanda Abba Kyari. Babangida Prun, Murai Amurka daga Lagos.
To sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ne Hashim Musa Kumiya cikin Kwame Shekal. Ina mubaraka da sallah ga ma'aikatar Amurka gaba daya a jarida. Sannan kuma na gaida baba na Musa cikin garin Omiya a madadin shi duk masu sauraron ku na Omiya, ina gaida da a madadin sarkin makahi Alkasu duka makahin gaba, ina gaida su ina mujo a dai barka sallah. Allah mai maimaita mana, Allah ku gura mana sabon shekara lafiya. Allah ya wadi mu da dani ya hashi Musa dan Nijar mazauni Kumashi.
Assalamu alaikum sashin Hausa na biyo da magana uban Aminu Galaman Auna kuma da malikin zannin jihar Niger kare Najeriya. Yau ina muku barka da Allah, ina muku fata alheri san giji Allah ne ta muna, ina kuma ma dukkan musulmin duniya gaba daya ina musu fata na alheri. Allah ubangiji ne ne ta muna lafiya, Allah ubangiji sa ki samu albarkacin da ke cikin wannan shekara. Amin su muhammed nagode.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Afrika. Falalu dan baba daga Fufore jihar Adamawa Najeriya. Abinda ya faru a yankin Ibbi da ke jihar Taraba, inda aka yi musayar wuta tsakanin 'yan sanda da sojoji, ba abu ne wanda ya kamata al'ummar kasar nan da ma duniya baki daya su lamunce ba. Shin wa'annan 'yan sandan sun je sun kamo wanda yake ba sojoji haɗin kai ne, ko kuma a'a su 'yan sandan akwai fahimta tsakanin su da wanda suka kama sai suka sake shi, ko kuma a'a shin jami'an 'yan sandan nan guda biyu da aka kashe ko sun fi su ba da haɗin kai ne ga su wasu 'yan sandan takwarorinsu da sojoji wajen karɓan wani abu domin sakin wannan mutum? Wa'annan abubuwa ne wanda ya kamata hukumar Najeriya ta yi bincike kwarai da gaske, kuma ta yi wa bayani al'ummar ƙasa.
Ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Mukaddashin shugaban hukumar tsaron cikin gida na Amurka a jiya Lahadi ya kare samamin da jami'an hukumar suka kai a wasu masana'antun sarrafa abinci a Mississippi da zammar neman ɗaruruwan baƙin haurin da ba su da takarda na izinin zaman ƙasar, amma kuma ya amsa cewa lokacin da aka kai samamin bai dace ba, saboda 'yan kwanaki kalilan ne kawai bayan wani mahari ya auna hukumar kashe Hispaniyawa 22 a wani harin harbin kan mai uwa da wabi a El Paso na jihar Texas. Mahajjata da suke ci gaba da gudanar da ayyukan haji a jiya wato sun yi jifarin shaidan kenan, lamarin da ke nuna alamar yaƙi da ayyukan shaidan. Sama da musulmi miliyan 2 ne suka taru a Saudi Arabia domin gudanar da ɗaya a cikin rukunan musulunci wanda ake kwashe kwana 5 ana yi. 'Yan sanda a Hong Kong sun yi amfani da barkonun tsoho a kan masu zanga-zanga a jiya Lahadi a wasu wurare guda biyu a cikin birnin da suka hada da Sham Shui Po da kuma wata babbar kasuwar gundumar Causeway Bay.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen na wannan hantsi, sai kuma canza la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar dan adam na Yusuf Harande. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryenmu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa, hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma sharhi a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen harhaɗa shiri da bada imanni, sai kuma injiniyanmu na yau Jimmy Cook Alheri, ke muku fata alheri ko wani lafiya, ko kuma kwana lafiya da alheri.